Ghana kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM, Nomad FM da Lol da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 zango FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko sashenhausa.com. Masara, salamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis 10 ga watan Janairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanun labarai.
To a nan Amurka a yau Alhamis, shugaban kasar Donald Trump zai je bakin iyaka Amurka da Mexico. A Afirka kuma dan takarar shugaban kasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da yazo na biyu a zaben da aka yi ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata yayi watsi da sakamakon zaben da aka fidda a hukumance. Kafin yakin basasa kasar Somalia, an san bakin gabar tekun kasar, wato dake babban birnin kasar da yashi mai kyau da iska mai dadi. Tabbas duk waɗannan abubuwan nan har yanzu sai dai a wurare da dama sun gurbace da tarin bola.
Madalla, to bayan labarin duniya za ku ji cewa a jihar Taraban Najeriya ana kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar mai mulki ta PDP da ta 'yan adawa APC kan zaben da ke tafe.
Don muna ganin wanda ya kawo zai yi damuwa, za mu sanar shi kuma duk wanda zai kawo fitina.
In akwai wani abu ko wani dokar da muka take ko akwai abin da muka yi wanda ya sabawa doka, sai su faɗa mana.
Sannan a jamhuriyar Niger za ku ji abin da masana a fannin siyasa ke cewa dangane da zaben shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da aka yi.
Kasan sun ji ma zaben da suke yi ba zabe ne wanda shi ke da cikakke ba, wanda jama'a ta amince da shi.
To bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Bayan da ganawar su ta baya-baya da shugabannin jam'iyyar Democrat ta kare da ayyana cewa bata lokaci ne kawai, shi kuma Senator Chuck Schumer ya kwatanta shugaba Trump a matsayin wanda baya iya danna fushinsa, a yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump zai je bakin iyaka Amurka da Mexico. An shirya ziyarar ta shugaban zuwa McAllen a jihar Texas, za ta kunshi tarurruka akan tsaron iyaka da kuma zuwa wani ofishin jami'an sintiri na iyaka da kuma yankin iyakar da ke wajen rafin Rio Grande. Bayanan jami'an custom da na tsaron bakin iyaka sun nuna cewa a yankin kwarin Rio Grande ne cikin 'yan shekarun nan jami'ai suka fi kama mutanen da suka yi kokarin ketare iyakar zuwa cikin Amurka ba bisa ka'ida ba. A shekarar 2017, bayanai sun nuna cewa a yankin an kawo mutane kashi 44 cikin 100 da ke kokarin tsallaka iyaka. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a jihar Texas da ke kalubalantar buƙatar Trump ta a bashi dala biliyan 5 don gina katanga da kuma manufofin gwamnatinsa a kan baƙi, na shirin yin zanga-zanga yau Alhamis a filin tashar jiragen saman birnin McAllen. Dan takarar shugaban kasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da yazo na biyu a zaben da aka yi ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata yayi watsi da sakamakon zaben da aka fidda a hukumance, wanda ya nuna Felix Tshisekedi ne ya lashe zaben, yana mai kiran sakamakon shirme. A yau Alhamis, hukumar zaben kasar ta Sini ta sanar da cewa Tshisekedi ya lashe zaben da kashi 38 cikin 100 na kuri'un da aka kada, abin da ya ba wakilan da ke sa ido akan zaben mamaki bayan da ra'ayoyin jama'a kafin zaben suka nuna cewa dan takarar jam'iyyar adawa Martin Fayulu shine zai ci zaben. Fayulu, wanda ya samu kashi 34 cikin 100 na kuri'un, ya zargi hukumar zaben da yin maguɗi. Ya kuma yi kira ga cocin Katolika ta kasar da ta fitta sakamakon da ta tattara. Jami'an diplomasiya da dama sun fadawa kafafen yada labarai cewa kuri'un da tawagar wakilan cocin suka kidaya sun nuna cewa Fayulu ne ya lashe zaben. Shi ma ministan harkokin wajen Faransa, Jean-Yves Le Drian, na da shakku akan sakamakon zaben. Ya fadawa gidan talabijin din CNews a yau Alhamis cewa sakamakon zaben da aka fidda a hukumance bai yi daidai da ainihin adadin da aka kirga ba. Nan gaba kadan muna dauke da karin bayani akan irin tasirin da ƴan siyasa suke ganin zaben Congo zai yi a wasu kasashen Afirka. Kafin yakin basasa kasar Somalia, an san bakin gabar tekun da ke babban birnin kasar da yashi mai kyau da iska mai dadi da kuma yanayin kalar ruwan tekun. Tabbas duk waɗannan abubuwan na nan har yanzu, sai dai a wurare da dama sun gurɓace da tarin bola da ke karuwa. Mogadishu birni ne mai yawan al'ummar da suka kai miliyan 2 da ke tara kiyasan 10,500 na bola a duk rana. Duk da haka, in ba kwanan nan ba, babu wani wuri da aka kebe don zubar da bola ko zubar da kayayyakin da za a iya sake amfani da su. Maimakon haka, jama'a na zubar da bola kuma yawanci suna ci gaba da zubar da bolar akan tituna ko a bakin gabar teku kuma a cikin tekun. Hotunan da wani shirin sashen Somalia na muryar Amurka da ake kira Investigative Dossier ya samu sun nuna yadda matsalar ta yi kamari. An dauki hoton wani ma'aikaci yana juya bola daga baro cikin ruwa. Wasu hotunan kuma sun nuna tarin gwangwanaye da kwalabe da robobi da jakkuna da abinci da karahuna da sauran wasu tarkace da aka jibge a bakin tekun. Ga kuma awakai da ƴan ina da bola na ta tone-tone. Don magance matsalar gwamnatin Somalia ta sanar da ware wasu wurare biyu a hukumance don zubar da bola a watan Disamba da ya gabata. Amma masu sa ido sun ce akwai bukata a ƙara daukar wasu matakan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin babban attorney general din Amurka, Rod Rosenstein, wanda yake sa ido akan dogon binciken da ake yi na yiwuwar katsalandar Rasha a zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016, na shirin barin aiki idan sabon attorney general ya fara aiki. Shugaba Donald Trump ya shace cakar Rosenstein saboda sanya mai bincike na musamman tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller don jagorantar binciken zarge-zargen da ake yi na cewa waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe sun yi mu'amala da Rasha akan sakamakon zaben kasar.
A gaida Maryam Dauda, labarin da saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, inda za mu fara daga jihar Tarban Najeriya, inda ake ci gaba da cece-kuce tsakanin jam'iyya mai mulki ta PDP da APC mai adawa yayin da aka tunkari zaɓe a watan gobe. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika muna da ƙarin bayani.
Wannan dambar wadda na ko zuwa ne yayin da muke haramun sama babban zaɓe a Najeriya. Inda gwamnan jihar Taraba Altidare Disin Isiyaku ke zargin cewa jami'an adawa a jihar na koshirin amfani da bakin haure da min kwace gwamnatin PDP a jihar, zargin da 'yan adawa ke musantawa.
Don nuna ji waɗansu suna da niyya su dame mu lokacin zaɓen nan da neman fada don kare an yi zaɓe don su ba za su ci ba. Ina roƙon ku ku tsaya daren dam ku yi lura motan a nan jihar, in Allah ya yarda za mu gama zaben nan sab ba za a yi rikici a kowane wuri ba, don muna daidai wanda ya kawo zai yi damuwa za mu tsare shi, kuma duk wanda zai kawo fitina ba za a yi magani shi ba za a yarda. Saboda haka ina roƙonku don Allah ku taya mu da wannan aiki. Ne kuma na sha gaya muku ku bani zaman lafiya, ne zan ba ku aiki.
To sai dai kuma da alamun kalaman gwamnan jihar Bayo sai yayin jam'iyyar APC dadi ba, ambasada Hassan Jikado da ke zama jakadan Najeriya gazar Trinidad da kuma Tobago, wanda tsohon shugaban jam'iyyar APC ne a jihar, ya ce masu na da jaga kalaman da gwamnan jihar ke yi. Jakadan Najeriya a yawan taron manema labarai a Jalingo fadar jihar Taraban ya koyi bayanin cewa
mu mun sani mun nuna musu sun yawan jama'an da suke goyon baya mu saboda ƙaryan da suka shirya mu muna da ikrarin cewa muna da jama'a su kuma sun sani ba su da jama'a in akwai wani abu ko wani dokar da muka take ko akwai abin da muka yi wanda ya sabawa doka sai su faɗa mana sun tabbatar cewa faduwa za su yi ba za su ci ba ba wanda yake goyon baya su duk wanda suke musu ƙarya din nan sun gano yanzu ba wanda yake bin su saboda me ƙaryar da kinta suka yi din nan sun gane don Allah ina son gwamna ya fito da mukarrabansa ya gaya mana anan yake fada mana cewa ya kashe kudi naira biliyan 2.2 akan gonar kukumba sai a gaya mana nawa ne aka samu kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu sannan shine damuwar mu a kasar nan yanzu saboda Allah mutane ba su da ruwan sha babu asibiti babu makaranta babu hanya babu wani abu na jin dadi wanda talaka zai mora kuma a fada mana nawa ne kudin da aka samu kudin shigowa tun lokacin da aka yi wannan gonan zuwa yanzu
baga jihar Gombe jihar Taraba ita ce ta biyu da babbar jami'ar adawa ta PDP ke mulki a jihar Arewa maso gabas shida wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai yayin da babban zabe ma ke kara matsowa a Najeriya Ibrahim Abdulaziz Fashion House na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leka a jamhuriyar Niger inda nasarar dan takarar adawa Felix Tshisekedi ya samu a zaben shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo ta haifar da muhawara tsakanin bangarorin siyasar jamhuriyar Niger ganin yadda jam'iyyar shugaba Joseph Kabila da ta shafe shekaru kusan 30 tana mulkin tazo ta uku a wannan zaben da ya gudana cikin wani yanayin rigingimu wakilin murya Amurka a Yemen Sulaiman Murbarma ya aika muna da ƙarin bayani
zaben wanda aka shafe shekaru ana saka rana ana dagewa ya bayar da damar bude wani sabon babin siyasa a jamhuriyar demokradiyyar Congo lura da yadda wannan nasara ta Felix Tshisekedi ke kawo ƙarshen mulkin da shugaba Joseph Kabila ya gada daga mahaifinsa marigayi Laurent Désiré Kabila da yake bayyana ra'ayinsa a game da sakamakon da hukumar zaben Congo ta bayar dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger Honorable Idrissa Medashi cewa yake
kasan sun jima zaben da suke yi ba zabe ne wanda shike da cikakke ba wanda jama'a ta amince da shi yau kowa ya raida an yi zabe na kware kuma da an kai zabe na kware Allah ya sa dan adawa ya samu iko wannan shine demokrasiya abinda in demokrasiya da ma kai aiki a ga aikin da kai yi a tabbata kai aiki na kwarai a tai zabe in mutane sun amince da kai ka komo iko in mutane sun ga lahinka a dade sanda a buge ka wanda ba za ka koma iko ba
ana su bangare yan adawa na kallon wannan nasara ta takwarorin su na Congo a matsayin wata alamar tashin guguwar sauyi a nafiyar Afirka baki daya Annabo Sumaila shine shugaban jam'iyyar MDN kokari ta kawancan FRDDR
alama ce ake gura da kasashen Afrika sun fara gajiya da mulkin masu ci yanzu saboda yanzu duk inda aka yi election ɗan adawa su suke cin zabe saboda ɗan mulkin na yau ba su barkata ma Afrika komai ba kaga ga babban nasara ce wanda mu ɗan adawa kasar Niger muka yi na'am kuma muka yi godiya ɗan adawa da kasar Congo suka samu suka ci wannan zabe
ana iya cewa wata manuniya ce ta samun nasara gare ku
kware kwa mu da mu kasar Niger muka ce in dai an yi zabe tsakanin da Allah to ɗan mulkin na yau ba su sha in dai zabe ne za a yi tsakanin da Allah
sai dai jam'iyyar mai mulki na cewa ba ta da fargaba akan maganar zabe idan aka dubi ayyukan da shugaba Isu Muhammadu ya gudanar a tsawon shekarun da yayi akan karaga
ba mu da fargaba ga wannan abu muna mun kai koko an suka demokrasiya dan muna so a samu a san canji na iko bai zama ga mutum guda kai shekara 30 kai shekara 40 kana iko a ce iko ne wannan
faruwar wannan al'amari ba zai tara muku hankali ba jam'iyyar PNDS mai mulki
ko alama ba za ta tara muna hankali saboda mun san da Alhaji Muhammadu Isu yayi aiki cikakken da Niger da sun kai ba da shi
darasan da ke biyo bayan zaben na jamhuriyar demokradiyyar Congo sun tayar da ƴan adawar Niger daga barci in ji su
so sai ya tara mu da barci mu da mun zaben na Congo mun san da ƴan adawa zai suke nasara ko a saman kashi
a makon gobe ne ake sanar da rantsar da sabon shugaban kasar ta Congo Felix Tshisekedi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma sai shirin mu na gaba lafiya uwar jiki daga Hawa Umar
lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi dake. Lalle kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai tattauna ne akan cutar sankarau wato meningitis a Turanci. Sankarau ciwo ne da ake yawan kamuwa da shi sakamakon rashin isasshiyar iska da kuma tsananin zafi, kuma cutar tana iya shafar kwakwalwa da kuma kashin baya. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkan mu da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar sankarau?
To, sankarau cuta ce da take shafar wani tantani da yake rufe kwakwalwa da kuma laka. Yawanci kwayoyin cuta ne suke kawo shi, wanda akan samu nau'i-nau'i na kwayoyin cutan nan. Akan iya samun kwayar cuta nau'in bacteria ko nau'in virus ko nau'in fungus, har da waɗanda ake cewa parasite, wato waɗanda suke ba sa cikin wancan. Za a iya samun wasu abubuwa na daban wanda sinadarai ne da za su iya kawo wasu kwayoyin halittu kamar irin na cutar daji, kansa, da za su iya kawo wannan matsala. To, amma mafi a'ala wanda ya fi kawo annobar meningitis, wato sankarau, wata kwayar cuta ce da ake cewa Neisseria meningitidis. Tana da kabilu a cikin nau'in nata, amma dai su ne aka tabbatar suna kawo annoba na sankarau a cikin jama'a. Ana yada ta cikin al'umma, ko ta tari, ko ta numfashi, da sauransu, saboda ta iska suke bi. Yakan faru mafi yawanci inda mutane da dama suka taru, babu isasshen iska yana zagayawa, sai ya kasance wannan kwayoyin cuta da aka tarin su cikin jama'a, mutane sun shake su. Akwai mutanen da lafiyarsu lau kuma suna dauke da waɗannan kwayoyin cuta a hancinsu da wajen makogaransu ba tare da sun kawo rashin lafiya ba, amma wani lokaci zuwa wani lokaci idan suka yi tari ko atishawa suna iya fitar da su daga jikinsu, kuma za su iya shafar wasu mutane, kuma za su iya kawo annoba. Ana magana kusan kashi 5 na cikin al'umma wanda lafiyarsu lau suna dauke da wannan kwayoyin cuta.
To, likita, menene alamomin cutar sankarau?
Yawanci takan fara da zazzabi ne, sai ciwon kai, sai mutum ya fara jin ciwon kan nan yayi tsanani, sai ya fara ganin idansa yana ciwo ko baya son haske, wani lokaci sai ya fara kwalla da yawa, sai ya koya fara jin jiri, sannan sai a fara samun wuya ya sankare, inda ya samu sunan sankarau din kenan. Ya bankare da mutum baya iya juyawa, duk kokarin da idan ya nemi ya lankwasa kan shi gaba zai ji tsananin ciwo a wuyan da baya. To, a wannan lokaci nan ne wannan sankarewa ne dalilin da yasa aka samu wannan suna na sankarau.
Loka, wani tsawon lokaci cutar take yi kafin ta bayyana?
A lokacin da ake cikin annoba tana iya daukar daga awa 24 zuwa kwana 3 kawai. Akan samu wanda za su iya kai sati guda har zuwa kwana 10, amma mafi yawanci a lokacin annoba cikin awo 24 zuwa kwana 3 take bayyana.
To, likita, su wa suka fi barazanar kamuwa da wannan cuta ta sankarau?
Ita ma kamar sauran mafi yawancin cututtukan nan da ake yi a cikin annoba, yara musamman wanda suke kasa da shekara 5 sun fi kamuwa da ita, amma za ta iya shafar kowa, da tsoho, da babba, da yaro, za ta iya shafar kowa, amma ta fi illa da tasiri akan yara musamman 'yan kasa da shekara 5.
To, likita, menene illolin wannan cutar idan har ba a dauki matakin gaggawa ba?
To, illolin tana da yawa. Tana iya kisa, sannan tana iya lalata kwakwalwan nan ya zama tayi barna dindindin, ya kasance mutum baya ji, ko ya samu kamar tabin hankali, ko wani bangaren jiki ya lalace, saboda haka tana da illa.
To, likita, duk da dai cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtuka masu matukar illa, menene abu na farko ma da ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar sankarau?
Abu na farko shine a tabbatar da an yi maganin ta, saboda yawanci idan aka fara magani daga lokacin da aka fara maganin nan insha Allah zuwa cikin awa 24 zuwa awa 48 zaka ga an ci karfin ta matukar an fara maganin nan yadda ya kamata, kuma maganin da ya dace. A annoba matukar aka tabbatar da cewa akwai annoba, to da buƙatar kamar yadda akan kowace annoba a sanar da hukumomin lafiya wanda haƙƙin su ne su zo su tabbatar da ita, kuma su dauki mataki na kare yaduwar ta cikin jama'a, sannan kuma a yi wa waɗanda suka kama magunguna.
Cutar na da alaka da rashin isasshiyar iska ko kuma tsananin zafi, kenan za a iya cewa akwai wasu lokaci da aka fi yawan kamuwa da cutar kenan?
To akwai yanayi, misali a kasashen da ake cewa meningitis belt, wasu kasashe ne kusan 25 daga map din Afirka, misali in kika duba daga Senegal zuwa Ethiopia, duk kasashen da suka shigo cikin nan wurin suna cikin abin da ake cewa meningitis belt na sune suka fi kowa samun matsalar wannan cuta. Misali a Nigeria da kuma mafi yawancin waɗannan kasashe, daga watan Disamba zuwa watan June sune watannin da aka fi ganin wannan annoba.
To likita, tunda cuta ne wanda an san da ita kuma za ta iya barkewa, tana daga cikin cututtukan da ake rigakafi?
Matuƙa tana daga cikin cututtukan da ake rigakafi. Akwai allurai kala-kala. Cikin tsarin yadda ake allurar rigakafi na yara a Najeriya, misali yaran da suke shekara 2 abin da ya sama ana yi musu allurar rigakafin nan. Sannan manya akan yi musu allurar rigakafin nan duk bayan shekara 3 zuwa shekara 5. Yawancin annoban nan ana samun ta ne tsakanin shekara 3 zuwa shekara 5. Saboda haka tunda muna cikin kasashen da suke samun wannan annoba, da buƙatar a rinka yin duk bayan shekara 3 ayi wannan allura ta rigakafi, saboda a samu sauƙin annoban nan. Akwai cutar sankarau wanda ba ta da alaka da annoba. Yawanci a asibiti za a tantance wannan, kuma za a yi maganin ta, kuma yawanci akwai hanyoyin da ake sanarwa daga asibitoci zuwa hukumomin lafiya idan ana tunanin wannan wanda ya kamu da wannan cuta tashin za ta iya zama annoba.
Cutar sankarau tana ɗaya daga cikin cututtukan da suke kamanceceniya da wasu cutar, misali za ka ga mutum alamomin sun bayyana a jikinsa amma za ta iya kasancewa ba sankarau ɗin ba ce?
Tana daga cikin cututtukan da za a iya ɗauka zazzabin cizon sauro ne, misali za ta iya zuwa misali a yara zazzabi, rashin cin abinci, amai, idan yaro mai wayo ne ya ci ciwon kai. Wannan alamomi ne da cututtuka da dama za su iya zuwa da shi, saboda haka ba za a gane cewar ita ba ce sai wala'allan an je asibiti sannan a gane cewar wannan matsalar ga inda ta dosa.
To yanzu a halin da ake ciki, musamman ma a nan kasar mu Najeriya, yaya za a kwatanta yawan yara da kuma manya da suke kamuwa da wannan cutar, ko kuma akwai wata nasara da aka yi wajen karɓar rigakafi yanda za a cewa mutane da yawa ba su da cutar a Najeriya?
Har yanzu ana samun matsala, don ko shekara 1-2 da suka wuce an samu annoba, kuma ko a cikin shekarar nan an dan samu barkewar annobar wannan cuta. Saboda haka har yanzu ana samun matsala sosai, da buƙatar mutane su fahimci cewar don aka ga irin wannan matsala da buƙatar a sanar da hukumomi, saboda a dau mataki kafin ta yadu cikin al'umma ta zama matsala.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sankarau. Yanzu kuma za mu je kai tsaye ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace, salam sashen Hausa, ku tambaya min likita, wai shin da gaske ne akwai cutar dariya? Idan akwai, me ke kawo ta, kuma ko hakan na da nasaba da cutar tabin hankali? Sa'annan ana warkewa daga wannan cuta ta dariya, wasu mataki ake bi idan akwai maganin ta? Mai tambaya Hussein Abba Dambam a gidan Malam Musa mai keke karamar hukumar Dambam jihar Bauchi. To likita, gare ka.
To gaskiya ne, ana iya samun cuta da take da alaka da dariya. Misali akwai cutar da likitoci masu kula da abin da ya shafi kwakwalwa, wato psychiatrist, suke cewa mania. Wata cuta ce wanda zai sa mutum ya zama yana cikin wani farin ciki da babu wani dalilin shi, kuma zai rinka dariya ba tare da wani dalili ba, kuma ana maganinta in aka je asibiti. Akwai kwayoyi da sauran abubuwan maye wanda za su iya kawo wannan cutar dariya. Kaga mutum shi kadai yana dariya saboda ya sha wata kwaya ko wani sinadari, shi ma idan aka gane wannan matsala za a iya zuwa asibiti, za su taimaka na daya a janye maganin da yake ko sinadarin da yake kawo wannan, a bada shawarwari kuma za a warke insha Allah.
Kita wani lokacin zaka ga an yi wani abin dariya sai kaga wasu sai ta dariya ba wai a yi ta kadan tsaya ba, shin wannan zai iya zarcewa ya zama cutar dariya?
To ya danganta, akwai abin da ya cancanci a dariya sosai, idan aka yi ta misali za a ce ba matsala, amma akwai abin da lalle mafi yawancin mutane ba za su yi wannan dariya, to da akwai alama matsala.
To masha Allah, masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, kuma anan za mu ta sa'aya 20 lafiya na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, agogon mu a nan yana cewa karfe 10:45 wato karfe 4:25 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista tare da Prince Tasi Ibn Abdullah a Azare a jihar Bauchi, inda suka ce muna kira ga shugaban Sudan Umar al-Bashir da ya jefar da kwallon bangaro domin ya huta da kuda, duba yadda ƴan ƙasar suka gaji da salon mulkin nasa. A ƙarshe muke fatan Allah ya zaba mana shugabanni masu tausayin talaka a ƙasar mu da ma duniya baki daya. Sai kuma sako daga Umar Lawal dan Fulani, shi kuma yace salam BOA Hausa, fatan alheri ga ma'aikatanku. Hakika matsalar tsaro da jahohin Zamfara da Katsina, inda masu garkuwa da mutane ke cin karansu, hakan wani abin takaici ne. Muna fatan gwamnati za ta dauki mataki magance wannan matsala ta tsaro. Wasiƙar mu na gaba kuma ya fito ne daga Salihu Isa a karamar hukumar Kamba, jihar Kebbi, Nigeria. Shi kuma yace assalamu alaikum BOA Hausa, ni dai kira na ga gwannan jihar Kebbi, wato Alhaji Atiku Bagudu, shine dan Allah dan Annabi ya gaggauta biyan kuɗin hutu ga ma'aikatan jihar Kebbi, domin shine kawai albishir ga ma'aikatan jihar Kebbi domin su ji dadin bashi kura a lokacin zabe.
A gaida Hadiza Kari, kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar.
To yanzu dai kuma ga takaitaccen labaran duniya. Har yanzu yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf Mohammed Al-Qunun na ci gaba da fuskantar tashin hankali, yayin da minista harkokin wajen kasar Australia ta faɗa manema labarai yau Alhamis a Bangkok cewa ba kai ga cin mayarjejeniyar samun mata mafaka ba tukunna. Ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba Al-Qunun, wadda ta rufe kanta a wani otel a tashar jiragen saman Bangkok don hana jama'a a maida ta ƙasarta bayan da ta tsiri wa iyayenta a Kuwait matsayin ƴar gudun hijira, kuma tana fatan samun mafaka a Australia. Matashiyar ƴar shekaru 18 da haihuwa yar asalin ƙasar Saudiya ta ce iyayenta za su kashe ta idan aka tilasta mata komawa gida, kuma ana sa ran ziyarar da ministan harkokin wajen Australia Maurice Payne ta kai Thailand ta yi a samu nasara wajen neman mata mafaka. Bayan da ganawarsa ta baya-baya da shugabannin ƴan jam'iyyar Democrat ta ƙari da ayyana cewa ta ɓata lokaci ce kawai, shi kuma Senator Chuck Schumer ya kwatanta shugaba Trump a matsayin wanda baya iya danna fushinsa. A yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump zai je bakin iyakar Amurka da Mexico.
Da takaitaccen labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bani umarni, sai injin namu Daniel ne naku Abdulaziz Adili Turoke cewa mu ne lafiya. Sai ku gyara zama ga shirin yau da gobe, shirin matasa.